This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 2441 da kuma 60. Mazauna jamhuriyar Niger a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da download da kuma niya FM ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a shirinmu na yammacin yau. Grace Alheri Abdi ce tare da Sarfilu Hashim Gumel daga birnin Washington DC. Muke farin cikin sake saduwa da ku a daidai wannan shiri da ya kasance na ƙarshe yau, 4 ga watan Disamba. Bayan labaran duniya, muna da rahoto kan shirye-shiryen gudanar da zaben gwamna a jihar Rivers da kuma harkokin siyasa a jamhuriyar Niger. Kamar yadda muka saba, za mu buɗe layuka domin ku bayyana ra'ayoyinku na zaɓin kanku kan abin da ya shafi rayuwarku da ci gaban ƙasa. Kamar kullum, lambar da za a kira domin bayyana ra'ayoyin ita ce 2022655. Kafin mu kai ga haka, ga halin da duniya ta wuni.
Jama'a, assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Gwamnatin kasar China ta yi tayin dala Amurka miliyan 60,000 bashi da kuma taimako don zabar da cigaban Afirka. Wannan shine alama yadda kasar ke ƙara kusanci ga nahiyar ta Afirka. Shugaban kasar China Xi Jinping ya fitar da sanarwar ne a yau Juma'a a wani taron kolin China da kasashen Afirka da aka yi a birnin Johannesburg. Shugaban da ya alƙawarin ba zai sa kai ga al'amuran siyasa a nahiyar ba, inda yake cewa China ta yi imanin cewa nahiyar Afirka ta mutanen Afirka ce, kuma matsalar Afirka kamata yi mutanen Afirka su warware kayarsu. Gwamnatocin yammacin duniya na ganin laifin China na rashin kulawa kan yaƙi da kare ƴancin bil'adama a Afirka a lokacin da China ke ci gaba da harkokin kasuwancinta a nahiyar. Kafofin yaɗa labaran Amurka suna ba da labarin cewa ɗaya daga cikin maharan da suka kai harin da aka yi sanadiyar rayukan mutane 14 a jihar California ta yi koyi ne daga mayakan kungiyar ISIS. Wata majiyar jami'an tsaro ta faɗa wa manema labarai cewa Tashfin Malik, wadda ta bi mijinta ranar Laraba suka kai hari, ta yi mubaya'a da kungiyar ISIS ta rubutu a shafi na Facebook. Jaridar New York Times ta fitar da rahoton cewa babu wata shaida da ke nuna cewa kungiyar ce ta umarci Tashfin da ta kai harin. Jami'an da ke binciken faruwar wannan lamari sun ce har yanzu suna nazarin shaidar da take nunin ita Tashfin, yar asalin Pakistan wadda ta yi zama a Saudiya a lokacin da ta auri Faruk. Ta yi mubaya'a ga shugaban kungiyar ISIS, Abubakar al-Baghdad. Har yanzu dai ana ci gaba da bincike domin gano dalilin da ya haddasa aka kai harin wanda ya raunata mutane 21. Ana shan labaran duniya ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jami'ai a Masar sun ce akalla mutane 16 suka rasa rayukansu a wani hari da aka kai da mabman kwalba a wani gidan rawa a birnin Cairo. Har yanzu dai ba a san dalilin kai wannan harin ba, da ya faru a wani gidan abinci mai haɗe da mashaya da ke unguwar Agoza. Jami'an tsaro sun musanta cewa harin na da alaƙa da ta'addanci, amma sun bayar da bayanai masu sarƙaƙiya. Ministan harkokin cikin gida ya ce faɗan ya faru ne a lokacin da aka samu rashin daidaito ko tsakanin ma'aikacin gidan rawan da wasu mutane waɗanda daga baya suka tashi bom a ƙofar shiga. Kamfanin dillancin labarai na MENA ya fitar da cewa wani jami'i ya ce wasu mutane uku ne suka jefa mabman kwalban suka arce. Wani jami'in kuma ya faɗa wa kamfanin dillancin labaru na Reuters cewa wani ma'aikaci ne da aka kora daga aiki ya kai harin. Daga ƙarshe, 'yan majalisun Jamus sun kada ƙuri'in amincewa da aika taimakon sojoji domin yaƙar ƙungiyar ISIL da ke Siriya, domin ansa buƙatar Faransa na neman taimako bayan mummunan harin da aka kai a birnin Paris. 'Yan majalisun sun kada ƙuri'an ne a yau Juma'a wadda ta samu nasara don aikawa da jirage masu ƙira jet da ma'aikawa da sojoji 1,200 da za su haɗu da sojojin haɗin gwiwa da ke fafutukar yaƙar ƙungiyar ta ISIL. Duk da haka, matuƙa jirgin Jamus ba za su kasance cikin takwarorinsu kamar na Amurka, Faransa da Rasha ba wajen kai hare-hare ta sama kan ISIL a Siriya. biyo bayan harin da aka kai a birnin Paris na ranar 13 ga watan Nuwamba. Shugaban Faransa, François Hollande, ya nemi kasashen duniya da su tashi tsaye domin yakar wannan kungiya ta ISIS, wadda ta dauki alhakin harin da ya sanadiyar mutuwar mutane 130 a Faransa. Birtaniya, wadda ke kai harhade kan ISIL a Iraki, ta aika da jiragen yaki zuwa Siria ranar Alhamis bayan amincewar 'yan majalisun kasar.
Labaran duniya kenan kuka saurara. Gobe ne, idan Allah Ubangiji ya nuna mana, ake gudanar da zaben gwamna a jihar Bayelsa da ke mahaifar tsohon shugaban Najeriya Goodluck Jonathan. Wakilin mu Lamida Abubakar da ya isa yana guwa babban birnin jihar da ke na dauke da halin da ake ciki.
Kawo yanzu dai shirye-shirye sun kammala a zaben gwamna da za a gudanar a jihar Bayelsa. Kimanin jami'an tsaro 14,000 ne aka jibge a jihar na gamayyar tsaro da suka hada da sojoji, 'yan sanda, sojan sama da jami'an SSS, waɗanda dukkaninsu daga wajen jihar aka turo su domin tabbatar da tsaro a wannan zabe da za a gudanar na gwamna a gobe Asabar. Jihar Bayelsa dai ta yi kaurin suna wajen barbarewar tsaro da kuma tashi-tashin hankula musamman na siyasa, inda bayanai suka nuna kawo wannan gabar an kashe mutane da dama a jihar sakamakon harhari ko ajiya, dai sai da aka bayyana kashe wani shugaban karamar hukuma. Rundunar 'yan sandan jihar ta Bayelsa ta tattauna da shugabannin jam'iyyu domin kaiwa ga zaman lafiya a zaben na gobe Asabar. Rundunar 'yan sandan Najeriya ta ce ta shirya wa zaben. DIG Hashimu Salihu Argungu shine babban taimakin Inspector General na 'yan sandan Najeriya da aka turo jihar Bayelsa domin jagorantar tsaro a jihar, na kuma samu tattaunawa da shi. Yace,
mun shirye-shirye a lokaci mai tsawo a nan Bayelsa. Yawancin inda za a yi wannan ayyuka wuri ne ke inda adda ruwa issue ne, wanda an sani tun da ma akwai 'yan bindigar ruwa, to mun doki matakai maye-maye a kansu. Saboda akwai dai namu 'yan sanda na ruwa da ake kira na marine, sannan kuma akwai haɗin gwiwar taimako na su naval na sojojin ruwa, su ma daga Abuja, daga Delta ne, daga Bayelsa, Port Harcourt da sun zo a nan ta wannan gefe alhamdulillah. Kuma akwai namu 'yan sanda na masu haraka jiragen sama, air wing namu da air force, su ma za su taimaka wajen patrol sama. Sannan a ƙasa ɗin duka jami'an tsaron da ke Najeriya na kowane sashe, akwai su za su zo su haɗa da hannu a samu nasara akan wannan aiki na tsaro.
Hukumar ita ma hukumar zaɓe mai zaman kanta a jihar ta Bayelsa ta bayyana cewa tuni ta shirya wa zaɓen, inda ta rarraba kayan aiki a sassa daban-daban na jihar ta Bayelsa. Sai dai kuma yadda bayanai ke fitowa a wasu sassan jihar na nuna cewa akwai wasu kayayyakin aiki da basu isa inda ya kamata a ce sun kai ba. Hukumar zaɓen ta ce lalle komai zai tafi yadda ya kamata. Sojoji da 'yan sanda na ci gaba da kewaye hukumar ta zaɓe a jihar ta Bayelsa. Kimanin jam'iyyu 20 ne za su fafata a zaben na gwamna, inda fafatawar tafi zafi tsakanin gwamnan jihar Musta Siriyaki Dixon na jam'iyyar PDP da kuma tsohon gwamnan jihar ta Bayelsa Musta Timothy Silva na jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya, sai kuma Musta Moses Akilo Siyasiya na jam'iyyar PDM. Wani dan jihar ya ce,
ya same rike wike bayan same election mabubun yeme mai security butubu police butubu.
Yana cewa ne, sunana Ricky Wike, ni dan jihar Bayelsa ne, kuma mun shirya ma wannan zaben tun abinda na gane wa ido na jami'an tsaro ko ta ina a jihar ta Bayelsa, musamman matakan da aka dauka yayi daidai. Wannan ya nuna mana cewa kenan za a gudanar da zaben na gwamna a gobe Asabar. Kawo yanzu dai babu wani abin tashin hankali a jihar ta Bayelsa, sai dai kuma dakon zaben na gobe Asabar. Lamido Abubakar Sakkwato, muryar Amurka daga birnin Yanaguwa, jihar Bayelsa, Najeriya.
To a gaida Lamido, sai kuma harkokin siyasa a jamhuriyar Niger, inda shugaban jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki Malam Bazoum Mohamed ya gana da magoya bayan jam'iyyar yayin da ake shirye-shiryen zaɓuka shekara ta 2016. Wakilin Shu'aibu Mani na ɗauke da ci gaban rahoton.
Shugaban jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki Malam Bazoum Mohammed ya jagoranci wani kasaitaccen mitin a Tasawa a kokarin ganawa da mugabayan shi ko kaman zabe yazo na 2016 inda Malam Bazoum Mohammed ya bi ta irin ayyukan da gwamnati ta zartar ga talakawa irin su kiwon lafiya ba da ilimi yaki da yawa matakan tsaro da sauransu. Malam Bazoum Mohammed ya ci gaba da cewa
amma niyyar mu ita ce wannan abin da muka yi za mu kara yin shi yadda haka in har jama'a suka bamu yardan su a zaben da yake gabata. Yau ban zo kampani ta zabe za ni dawowa, yan tarayya za su dawowa, mu ja hankalin jama'a su ba ma Muhammadu Yusufu goyon baya saboda ya ci gaba da wannan aikin nan duk amfani abin da aka samu a ci gaba moriya da shi jama'a. Allah ya kara muku albarka. Na gode. Alawar salam.
A nasu bangare Malam Haya mambar na hannun damar Bazoum Mohammed a Maradi ya tofa albarkacin bakin shi gun shi wannan meeting.
Muna godiya kuma taro yayi gaskiya abin ba magana abin da muke tsammani ma na taro har ya huce sai dai Allah saka mu da alheri Allah mai da kowa gidan shi lafiya kai ga nauni ba shiyo ba kenan wannan abu da muke gani na taron wanga da aka yi ubangiji Allah ya sa a zabe na gaba kowa ya kawo qur'a shi kawo ma shugaban kasa Muhammadu Yusuf ya huce bugu daya tak
yanda shi kuma Malam Salus shugaban jami'ar PNDS tarayya a garin Tasa hutta albarkacin bakin shi kamar haka.
Tun ana adawa kullum PNDS gaba take da yarda Allah kuma wannan karin mun karishe da jami'an magoya bayan mu wannan kokarin da suka fara sun ga sakamakon shi saboda sun ga alherin da ya tabbata a cikin kasa dan haka ina fatan kowa ya kama jikin shi a hito kai da kwalkwata a kama ma isu.
Shemani murya Amurka daga Tasawa Maradi jamhuriyar Niger.
Yoni abin da ke dabuna siyasa kasan mu ce ban tsoro da hankalin gano bai kwance.
Wata kungiyar matasan kasar kuma da ake kira Mojen ta fitar da wata sanarwa wacce ta shafi al'amarin shari'a a kasar da kuma neman a tabbatar da haske da adalci a zabukan da kasar za ta gudanar cikin shekara mai zuwa. Kamar yadda za ku ji a ƙarin bayani da Yusuf Abdullahi ya aiko mana daga birnin Yame.
A cikin sanarwarta, kungiyar ta matasa Mojen ta kawo goyon bayanta ga sanarwar kungiyar alƙalan Nijar Saman wacce ta kalubalanci katsalandan da ta ce wasu magabatan jamhuriyar Nijar ke wa bangaren shari'a. Siraji Isa shine shugaban wannan kungiyar ta Mojen.
Goyon baya da muka kawo shine na hudda sanarwa na in ya kawo mu hudda al'umma ta a huto a jerin gwano na lumana a cikin ruwan sanyi ta mu kawo musu goyon baya ta su ji dadin da cewa hakika al'umma tana baya garin su saboda ita shari'a a demokradiyanci aka ce shari'a ana yin ta ce dan al'ummar al'ummar kasa kuma haka kunnin tsarin muke ki kenan al'umma ita ke iya tila sama gwamnati ta nesanci yima alƙallan shari'a katsalanda a cikin ayyukan su muna tila sama shugaban ko in ce alƙalin gwamnati cewa da procureur de la republique ministan cikin gida Malam Hasumi Mas'udu sannan minista wanda a fadar shugaban kasa cewa Malam Bazoum Mohammed muna cewa a tusa kiyar su su je su wadi hujojin su sannan na uku shine governor na Zandar.
A game da zabubukan shekarar 2016 kungiyar ta matasa Mojen ta yi fatan cewa zabubukan za su kasancewa na gari.
Kowa ya san idan ana son kwanciyar hankali bayan adalci sai a yi zabe na gaskiya irin abin da ake hodi a wata kasa ta akara a tsare a raka har to haka muke son ƴan kasar Nijar su yi su zare damce kowa ya zare idanu ya dibi abin da ake yi ana son a yi a tabbatar da zabe na gaskiya ko ba a yi.
A game da shirye-shiryen waɗannan zaɓuɓɓukan na shekarar 2016 a yau da safen nan kungiyar malaman addinin musulunci ta ziyarci cibiyar da ke kula da shirin girgam ɗin zaɓe SFEB domin ganewa idonta yadda wannan cibiyar take gudanar da aikinta wanda ya sha samun ƙorafe-ƙorafe wajen ɗan adawar Nijar. Malam Haja ɗaya daga cikin mambobin wannan kungiyar ya yi amfani da wannan damar wajen isar da wannan saƙon zuwa ga ɓangarori daban-daban na 'yan siyasar Nijar.
Babban kiran da ke gare mu akan su shine sanin cewa manzon Allah ya ce fitina kwana takai Allah ya la'anci wanda ya tara ta. Dan haka duk ga kowane bangare muna kira su sanya mu zukatan su ruwan sanyi dan saboda mu so kasan mu. Manzon Allah ya nuna mana son kasa yana daga cikin imani. kenan tunda san kasa yana daga cikin imani wanda ya nemi tada ma kasa hankali mu bamu san shi ba kullun addu'an mu Allah ka san shi kamar maganin sa
a ƙarshen sanarwar ta kungiyar ta matasa Mojan ta kuma kawo goyon bayan ta ga fafutukar da wasu kafofin yada labarai masu zaman kansu ke yi na ganin cewa an tabbatar da ƴancin aikin jarida a Nijar musamman ma dakatar da watsa shirye-shirye na dan wani lokaci da wasu kafofin yada labarai masu zaman kansu suka yi a farkon wannan makon domin nuna fushin su a game da wasu matsaloli da suka ce ƴan jarida masu zaman kansu ke fuskanta akan aikin su Yusuf Abdullahi Muryar Amurka daga Niamey, Jamhuriyar Niger.
Arrestación y tortura, secuestración y represión, humillación y asesinato, souffrance des journalistes du monde entier. Président de tous les pays, dirigeant de toutes les nations, empereur de toutes les cités. Libérez, libérez la presse, libérez, libérez la presse, libérez, libérez la presse. Libérez, libérez la presse. Laissez les journalistes tranquilles. Laissez-les faire leur travail.
To merci Mansour Abdullahi. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogoma nan Washington yana cewa karfe 5 ko kuma dai zan ce karfe 4 saura minti 14. Yanzu kuma ra'ayi lokaci ne da za ku bayyana ra'ayoyinku.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. Zanna na ta sabuwar lambar 202-205-2655.
To madalla kamar yadda muka saba da yau rana ce ta kofa bude da za ku bayyana ra'ayoyi da suka shafi rayuwar ku da ci gaban kasa kai tsaye kai tsaye muna tare da wani daga Kaduna. Kaduna na wake bisa layi.
Hello.
Hello na wake ne bisa layi a Kaduna. Kaduna wake bisa layi. To bari mu tafi Jos na Kaduna ina jin baya jin mu to Jos wake bisa layi a Jos.
Usman ne daga nan Sharna Jackson ne faci.
To madalla ina gudunmuwarka ga wannan shirin yau.
Da gudunmuwata da wannan shirin yau abinda zan ja hankalin gwamnati su da shi gaskiya tsakani da Allah. Yau kan wada kuma zaɓar su wanda suka zabe su. To ni zan hankali na da su kenan.
Yawa to mun gode bari mu nufi jihar Niger.
Muhammad yaro ne jihar Niger.
To Malam Muhammad barka da warhaka.
To ni abin da a ra'ayina ga Buhari saboda duk barayin da aka kamawa ƴan majalisa su yi doka ta kashe kowane barawo da an kama.
To mun gode Malam Madu bari mu nufi Ibadan to duk wanda da ya samu samun layi sai a rika bayyana ra'ayoyi a gurguje dan na baya ma su samu su bada ra'ayin nasu. To Ibadan wake bisa layi.
Wanda ke bisa layi Maluga ne daga nan Ibadan.
To
amma mutumin birnin Kebbi ne can jiha Kebbi ƙetaren Makera Ungoba Gudu.
To madalla ina gudunmuwarka ga shirin yau.
Abin da gudunmuwa ta ina nuna farin ciki na da murna bisa ga sai dakin gari irin ayyukan da yayi muna na hanyar da yayi muna wanda ta tafi da birnin Kebbi zuwa Gargariyo.
Eh.
Ta wuce wannan hanya ta je birnin Lahiya. Ina godiya kuma Allah ya saka bai da alheri.
To madalla bari mu nufi
ya zan shugaban kasar kasa ga saboda yayi muna ayyuka ya samu.
Bari mu nufi Gombe kuma. Gombe wake bisa layi.
Hello Malam Fita na daga Billiri.
To Malam Fita daga Billiri.
Na ce ni roko niki shugaba Buhari Allah batu mutanen Biafra nan a san yadda za a taimaka a release wannan mutum da aka kama.
Muna jinka.
Na ce wannan da aka kama batun don mutanen Biafra na taimaka da Allah Buhari ya dan rallin nisa saboda
to bari mu nufi jihar Ogun.
Hello
muna jihar Ogun, wane ne a bisa layi?
Kuna magana da Usman Arubta daga Shagamu.
To Malam Usman, ina ra'ayinka?
Ra'ayina shine wannan tafiye da shugaban kasar mu yake yi, Allah ya dawo da shi lafiya, Allah ya ba shi karfin ya zama.
To daga Ogun kuma bari mu nufi Maiduguri. Wa alaikum salam. Yau dai layukan naku suna yi suna ciccijewa, wani lokaci ba ma jin abin da kuke faɗa, saboda haka yake zama dole mu tsinke mu je wani wuri.
Ayya, yanzu ki dai.
Eh to dai kamar dai layin naka na mura kai ma.
Eh malam mura ne daga birnin.
To bismillah, ina gudunmuwa ka ga shirin.
To ni gudunmuwa dai gwamnatin Najeriya da gwamnatin Benin da dan taimaka mana a kan kula da mutanen da suke gudun hijira wannan.
To bari kuma mu nufi Taraba.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam. Anisanci radio, waye ne nawa a jihar Taraba? Anisanci radio.
To ana magana da Muhammad Sani ne daga jihar Taraba.
To Malam Muhammad, ina gudunmuwa ka ga shirin.
Gudunmuwa na shine da Allah muna complain ga masu man fetur, suna sayar mana naira 140 kuma alhali gwamnati ta ce a sayar 87 a jihar Taraba.
A gidan mai kenan?
Yawwa, a gidan mai kenan. Idan NDPR sun zo kuma sai su rufe su ce ba mai ɗin, idan sun zo sun tafi kuma sai su kama sayarwa 140 a jikin injin kuma sun sa 87.
To
ya kamata wannan al'amarin shawara.
Yawa, to mun gode Malam Muhammadu, da fatan hukumomi sun ji wannan kukan naka. To bari mu koma Adamawa.
Salamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Sunana Alhaji Dallami, Siro Jebbe.
To Alhaji Dallami, ina gudunmuwa ka ga shirin.
To gudunmuwa na dai gaskiya ina jin daɗin yadda gwamnan mu Jinjowa yake kokari akan aikinsa da yake yi, bisa ra'ayina akan wannan.
Ya ka magana ka kenan?
A'a, ba ya ganta bane, don gaskiya ina jin daɗin yadda yake gudanar da ayyukansa.
To bari mu nufi Abuja.
Kuna magana da Abubakar Isa ne a gwari makabantan.
To
mazaunin Gwagwalada.
Yawa, to mazaunin Gwagwalada, ina gudunmuwa daga Gwagwalada.
Lafiya lauya gajiya.
Lafiya lau, an wuni lafiya.
Ra'ayina shine ina roƙon gwamnatin tarayya ne da ta jihar Kaduna da su daure su biya wanda rikicin zaben 211 din nan ya shafa, saboda mu samu mu koma gidajenmu.
To kai kana Gwagwaladan ne
saboda gwamnatin su nusu koma rai?
Wato nace kana Gwagwaladan ne sakamakon wannan tun wancan rikicin?
Muna Gwagwalada, waɗansu suna gidan Aza, waɗansu suna sabon Usai. Mun wawwatsa a duniya, ba wani ko mutum ɗaya da ya koma. An gwari mu gidan Maga da Zankuwa da sauran yankuna.
To da fata gwamnan jihar Kaduna Malam Irfa'i ya ji wannan, zai kuma ɗauki matakin ganin ciwon ya mai da 'yan jihohinsa gida. To bari mu har yanzu mu tafi Kaduna. Barka ka dai, wane ne nawa a jihar Kaduna?
Malam Adres, ina magana da Usman Mustafa kan Niger wanda yake kasan bacci Kaduna.
To Malam Usman, barka da warhaka.
Yawwa Malam Adres, ni yau zan wayi ne zuwa ƙasata musamman Niger, inda ake ta maganar siyasa kuma akwai wasu ma shugabannin wasu jam'iyyoyi sukan yi kalar cikin shari'a hawan ƙawara. To a gaskiya bai kamata su yi haka, ya kamata su bar shari'a ta yi aikinta. Yan ma mutum an kama shi da laifi, to su alƙalai in sun hajji mai bincike sun yi a kusantar da shi ta kasa da wani makami a cikin jam'iyya, da kana yin zagon ƙasa, kana yin katsa London, kana na alƙalai cewa ga abin da kamata su ce. Gaskiya wannan ba aikin, ba aikin gaban ya ka barka kamar alƙalai su yi aikin da ta kasa kusa da lafiya da kusa da kusa da kusa.
To madalla, daga Kaduna kuma bari mu tafi jihar Niger. Waye a bisa layi?
Assalamu alaikum Jiwe.
Barka. Wa alaikum salam, wane ne nawa jihar Niger?
Ana
ana magana da Muhammadu tsohon kansila daga Kwantagoro Kano daga Niger State Kwantagoro Kano hukumar Niger State.
Eh wato a gurguje ina gudumo kaga shirin kane na karshe.
A gurguje ina godiya ina son yi godiya ne game da abubuwan da mai girma gonu mai ke muna mu tsohon kansiloli ana biyan mu hakkin mu. Allah saka mishi da rai.
To da fatan za a ci gaba da biyan hakkokin talakawa ba na kansiloli kadai ba. Ra'ayoyin ku kenan sai kuma mako mai zuwa idan Allah Ubangiji ya nuna mana mu ci gaba da baku wannan dama.
Da mun ni shekara na biyu kenan ina rubuta jam. Kuma na rubuta na kai cut off mark an ce cut off mark 18 ni kuma na rubuta jam na samu 186 amma dai maganan wannan abun dai muna cikin murna saboda ni ma ina murna kudin mama na zai huta
ku sawari shirin nagari na kowa a kowace ranar Lahadi cikin shirin hantsi domin jin ƙarin bayani sashin Hausa na muryar Amurka duniya a tafin hannunku.
To yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin ta Amurka. Biyo bayan harin ta'addancin da yayi sanadiyar mutuwar mutane 130 a birnin Paris ta kasar Faransa ya zama wajibi a nemi daidaituwa tsakanin tsaro da tausayawa mutane. Karamar sakatariya mai kula da harkokin Turai da Asia ta Amurka Victoria Nuland tace waɗanda ke cusa mana tsoro da rashin walwala a zukatanmu domin kawo rauni kan abubuwan da suka hada mu to tabbaci hakika ba za su yi nasara ba. Tace gaskiya ne mu sa ido amma kuma tilas ne mu tsaya da darajarmu da kuma damar zama tare da juna cikin kwanciyar hankali da yanci. Ya kamata mu ɗaukaka aƙidar mu ta zaman lafiya da demokradiya domin taimakawa duk waɗanda aka yi wa danniya da kuma suke neman taimakon mu duk inda suke, inji Victoria Nuland. A wannan ƙarni na 21 ba za mu iya kare kanmu daga afko bala'o'i ba ta katange kanmu kadai, haka ba za ta yiwu ba. Kamar yadda muke ganin wahalar da jama'a ke fama da shi a Syria biyo bayan tu'annatin da 'yan ƙungiyar ISIS wato Daesh kamar yadda kalmar ta larabci take suka tafka a ƙasar Syria. Ba da jima ba za mu fara ganin su a titinanmu. Saboda haka ya zama wajibi mu ɗauki mataki a kai tare, inji sakatariyar. Sharhin mai Amurka kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin ta Amurka.
To a gaida Abubakar Jinaidu da sharhin kafin mu ƙarƙare ga takaitattun labarai.
Gwamnatin kasar China ta yi tayin dala Amurka miliyan 60,000 bashi da kuma taimako don zabar da cigaban Afirka. Wannan shine alamar yadda kasar ke kara kusanci ga nahiyar ta Afirka. Shugaban kasar China Xi Jinping ya fitar da sanarwar ne a yau Juma'a wani taron kolin China da kasashen Afirka da aka yi a birnin Johannesburg. Kafofin yaɗa labaran Amurka suna ba da labarin cewa ɗaya daga cikin maharan da suka kai hari da ya yi sanadiyar rayukan mutane 14 a jihar California ta yi koyi ne da mayakan kungiyar ISIS. Wata majiyar jami'an tsaro ta faɗa manema labarai cewa Tashfin Malik, wadda ta bi mijinta ranar Laraba suka kai hari, ta yi mubaya'a da kungiyar ISIS ta rubutu a shafinta na Facebook.
To a gaishe ka masu saurare nan kuma za mu dasa aya sai gobe da safe idan mai komi mai kowa ya nuna mana ku je mu da wani sabon shiri ciki har da a bari ya huce da Ibrahim Alfa'amid ke gabatarwa da Halima Jimrau. Kamar kullum za ku ci gaba da bayyana ra'ayoyinku a wayoyinku na salula a dandalin VOA ko kuma musayar ra'ayoyi a shafinan sadarwarmu na intanet. Yanzu dai a madadin Sarfilo Hashim Gumel da ya taya ni gabatar da shirin da Malama Julie da ta haɗa shiri da kuma ba da umarni da kuma injiniyan mu da ya haɗa mu da ku yau alheri ke muku fata alheri ku kwana lafiya mu kuma mu ƙara sauwanin lafiya da alheri.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.